أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارها وانا ماتا إنا فارا من دغي سواة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a safiyar yau Laraba, ko yau Laraba 15 ga watan Ramadan. Hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda shine daidai da 4 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. Wannan masallaci ne albarka na Usman bin Affan dake unguwar gadon kaya a cikin garin Kano, ci gaba da majalisinmu da yake gudana a wannan wata mai albarka, watan Ramadan, wanda wannan shine zama na 5 a cikin surar da muke cikinta, surat Maryam alaiha salatu wassalam. Kuma ina ga wannan shine zama na 9 kenan a cikin wannan wata din. Jiya, idan ba a manta ba, lokaci ya cimma mu muna cikin magana ko muna cikin kissar Sayyidatina Maryam alaiha salatu wassalam game da abin da ya shafi haihuwar danta Annabi Isa alaihi salatu wassalam, inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin abin da ya faru mataki mataki har zuwa lokacin da Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya magantu domin ya yi mawa al'ummar ko mutanen na nan Maryam bayanin wacece ita, wane ne shi, kuma menene matsayin shi. Kamar yadda muka faɗa, malamai sun ambata cewa kai ka ce an sanya nan domin ya zamanto ya ba da amsar duk wata shubha da duk wata magana ta ɓata da za a yi game da Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, ta kasantuwar shi bawa kuma manzo da Allah maɗaukakin sarki ya aiko, ko Annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko. Qala inni Abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أديدي ننظر اللوكة شيا شمم ده هكا مالما لألا زاء كرمتو من آية دمك قال أكنت والسلام علي يوم ولدت سيقما الأولى من إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه.
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da gaya mana game da Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Aminci ya tabbata a gare ni a ranar da Allah madaukakin sarki ya halicce ni, ko ya kaddara cewa zan fito rayuwar duniya, ranar da aka haife ni. Wa yawma amutu, da ranar da zan mutu. Wa yawma ub'athu hayya, da kuma ranar da Allah madaukakin sarki zai bijirar da ni bijirarwa irin ta rayuwa bayan mutuwa wadda take, domin ya tattara bayayi ya yi musu hisabi. Mun yi magana tun a gabar Annabi Yahya alaihi salatu wassalam cewa waɗannan ranaku guda uku malamai suna ambata su a matsayin mafiya kasantuwar ranaku masu razanarwa a gurin ɗan adam, saboda irin juyin da zai samu daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi, daga wannan hali zuwa wannan hali. Sai Allah madaukakin sarki ya amintar da su waɗannan keɓantattun bayi nasu a wannan rani, ko domin wata gatantawa ta musamman tashi gare su. To, maganar da jiya muka yi shine cewa wannan magana malamai suna cewa shin addu'a ce Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya yi, ko kuma labari ne yake bayarwa cikin jerin kiyan labarin da jiro yake fada na ga abubuwan da Allah madaukakin sarki zai mishi kamar yadda na fada malamai sun yi samu bambancin fahimta a wannan bangare in sai dai duka guda biyu ba wanda zai ture kowanne idan an dauki koda guda ɗaya ta cikin su ta fuskar rushewa sai zaman tuta iya ruwa annabi Isa alaihi salatu wassalam ya yi addu'a ne kuma Allah madaukakin sarki ya amsa masa wannan addu'a bisa abinda muka karanta na hadithin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fada na irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi da mahaifiyarsa daga shafar shedan irin shafar da yake muwa duk wani abin haihuwa idan an haife su a jinsin ɗan adam sa'ilin da kuma ta iya yi huwa labarin ne ma'ana Allah ya masa wannan sai ya bada wannan labarin cikin abin da yake ya auku na aiwatarsa da kuma abin da yake zai auku a lokacin da yake labarin a gaba na abin da ya shafi mutuwarsa da kuma abin da yake zai shafi bijiran wadda Allah madaukakin sarki ya yi masa don haka dai wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni to a wannan lafazin assalam malamai suna tattaunawa akan abin da ya shafi wannan kalma ta assalam aminci idan aka dauke ta da kissa da take ta gabata ta annabi yahya alaihi salatu wassalam zamu ga shi yace wa salamun alayya aminci ya tabbata a gare ni ya ambaci karnar salam ba tare da ma'rifa ba na kira ya ambaci ta anan kuma annabi isa alaihi salatu wassalam yace wa salam to kamar da muka sani kullum malamai suna kokarin su haƙƙake mana menene yasa nan aka ce kaza ta iya yiwa kaza ne ta iya yiwa kaza ne malamai sun yi maganganu daban-daban da yawa wanda alhasil din su la'alla magana guda ɗaya zan hakaito mana ƴan uwa ɗaliban ilimin da suke sha'awa za su iya komawa da yin maganganu ne masu zurfi kuma sun fi alaƙa galibi da abin da ya shafi ɓangaren nahawu da kuma balaghar yaren larabci suka ce wassalamu alayhi ya abbace ta ne bisiratul ma'rifa saboda cewa ai gabanin wannan an yi magana akan wannan aminci din game da annabi Yahya da haka da aka zo can an ambace shi akan nakira nan sai aka ambace shi akan ma'rifa domin kowa da kun san amincin da ake magana akan sa da haka a can an ba ku labarin aminci daga Allah madaukakin sarki nan kuma sai ake gaya muku irin dewan can amincin da kuka sani domin yanzu kun riga da kun san wannan aminci da haka anan sai ya zamanto an sa mishi allit ta'rif a matsayin ma'rifa ne saboda kuna da sani a kansa wasu sun kawo kamar yadda na faɗa wasu auju din da ba akwai da suka ce a can gurin wa salamun alayhi aminci ne daga Allah madaukakin sarki do shi yasa aka saka mishi ba a saka mishi ma'rifa ba domin kasantuwar da abin da yake daga Allah madaukakin sarki sananne ne kuma mai yawa ne dukan kantarsa da yadda Allah ya bayar mai yawa ne a gurin bawa sa'in da kuma yanzu annabi Isa tunda addu'a yake yi sai ya amfani da kamba ma wannan lafazi din domin ya zamanto yana cika ma'anar roƙon a gurin Allah madaukakin sarki kamar yadda na faɗa ka'idoji ne da suke da ko bayanai ne da suke da alaka da larabci waɗanda suke sha'awa za su iya komawa wannan babi ya zamanto sun ƙara samun fa'ida don haka Allah madaukakin sarki sai ya ce zalika Isa ibn Maryam wancan shine Isa dan Maryamu ko wannan shine Isa dan Maryamu ma'ana wannan bawa da muka ba ku labari a irin wannan yanayi na ban mamaki a irin wannan yanayi wanda yake ya saba da abinda kuka saba ganin yau da gobe a yanayi na musamman a yanayi na girmamawa a yanayi na daga darajar bawa da Allah madaukakin sarki yayi a irin wannan yanayi da yau annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan shine Isa dan Maryamu qaulul haqq alladhi fihi yamtarun zance na gaskiya wanda akan sa ne suka kasance suna shakka suna jayayya a tsakanin su kamar yadda muka faɗa jiya nasara a karan kansu sun kasance suna jayayya akan sha'anin annabi Isa alaihi salatu wassalam wasu suka ce dan Allah ne wasu suka ce ɗayan alloli guda uku wasu kuma suka ce Allah din ne ma da kansa gabaki ɗaya ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira to sai wasu malamai suka ce anan qaulul haqq alladhi fihi yamtarun ana nufin gashi Isa dan Maryamu a yanayi na gaskiya a yanayi na haƙiƙar da yake ba irin yadda waɗancan suke fambatawa a tsakanin su da sabanin fahimtar ma da suka samu a tsakanin su ma'ana dukkan su akan me suke akan ƙarya suke akan bata suke wannan magana da aka ita ce ne qaulul haqqi shine bayani na gaskiya shine bayani na hakika sa'idan da wasu suka ce a'a ba kadai madangamin da nasara suka yi ba Allah madaukakin sarki yake nufi yana nufin mutane ga baki daya sun samu bambance-bambancen ra'ayi game da annabi Isa alaihi salatu wassalam karin waɗanda suka bata su ne Yahudawa sai suka ambace shi da cewa ba ɗa bane ba na halatta ne na zinatin da bayi da uba wanda za a nuna su a ce gashi mahaifinsa ne da ya zama sun ambace shi a haka waɗannan kuma ga ƙarin maganganun kiristoci ko nasara da suke da shi sai Allah ya ce qaulul haqqi allazi fihi yamtarun ai sabanin da suka samu da jayayyar da suke a tsakaninsu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ga magana ta gaskiya da ta fayyace wannan da haka kun ga zai iya yiwuwa ko dai qaulul haqqi allazi fihi yamtarun ana nufin iya sabanin ra'ayin nasara ko kuma ana nufin ba nasara kadai ba hadda maganar da yahudawa suke yi game da annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda suka kyamace shi wanda kamar zamu a wasu guraben a Allah madaukakin sarki ya ba mu labari da bayanan da malamai suke yi na tafsiri cewa har su suka yi yunkurin su kawar da shi saboda suna ganin cewa ba da bane ba halastacce da haka Allah madaukakin sarki ya kawo wannan a matsayin qaulul haqqi zance na gaskiya sannan game da maganar al-haq malamai suna kawo fassarori ko ma'anoni guda biyu game da al-haq al-allama ash-shantiti rahmatullahi alayhi yace i'lam anna lafzat al-haq fi qawlihi huna qawlul haq fiha lil-ulama wajhan malamai haq din nan ita wannan kalma ta al-haq malamai suna da fuskoki guda biyu da suke fassara ta wasu sun dauke ta cewa annal murada bil-haq dhidd al-batil cewa abinda ake nufi da al-haq shine ne kishiyar bata kishiyar ƙarya domin al-haqqu shine ne gaskiya bi ma'ana sittu subut as-sittu was-subut ana nufin gaskiya da tabbatarwa ka qawlihi wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa da kansa ma'ana annabi Isa alayhi salatu wassalam yanzu anan shi ya bada labarin kansa game da kansa kuma duk inda dan adam yake ya fi kowa sanin ne sanin karan kansa da haka ya faɗi abin da yake zance na gaskiya game da abin da ya shafe shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce qaulul haqqi sai zama to al-haqq anan ana nufin ne magana ta gaskiya mafi gaskiyar magana game da annabi Isa sai zama to qaulul haqqi allazi fihi yamtarun ai magana ta gaskiya game da annabi Isa ba abin da suke jayayya akan shi game da shi ba a tsakaninsu sa'ilin da malai ya kawo jahi na biyun ya ce annal murada bil haqqi fil aya allahu jalla a'ala cewa al haqqu a cikin wannan ayar ana nufin allah madaukakin sarki saboda yana daga cikin sunayen allah madaukakin sarki al haqqu zalika bi anna allah huwa al haqqu allah madaukakin sarki ya ambata cewa gaskiya yana daga cikin sunansa al haqqu domin shi ne mai gaskiya domin duk abin da yake daga gare shi gaskiya ne domin duk abin da Allah madaukakin sarki ya ambata gaskiya ne dan haka ya cancanci sunan cewa ne al-haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq al-mubin al-halin sun san cewa Allah madaukakin sarki shine mai gaskiya mabayyaniya ko shine gaskiya wanda take bayyananniya dan haka al-haqq yana daga cikin sunayen Allah sai ya zamanto anan zalika bi anna Allah huwa al-haqq zalika Isa ibn Maryam qawlul haqq ay fadin Allah madaukakin sarki Allah yasa bayanin ya fito a can an dauki al-haqq a matsayin gaskiyar anan an dauki al-haqq a matsayin ne suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ce sai ya zama magana ta gaskiya annabi Isa yayi nan kuma sai ya zamanto maganar Allah madaukakin sarki game da annabi Isa Allah ya sa har bayanin ya fito da haka wannan shine fassarori fuskoki guda biyu da malamai suke fassara wannan magana dan haka dai Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa wannan bayani da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya shine bayani na ne na haƙiƙanin gaskiya shine bayani tsantsar gaskiya annabi Isa ya faɗa domin ya fi kowa sanin kansa kuma Allah madaukakin sarki ya hakaito mana a hakan asigar tabbatar da hakan cewa annabi Isa ya faɗi abin da yake ya yake na matsayi da Allah madaukakin sarki ya azauta shi da shi to bayan ya kasance cewa annabi Isa yayi musu bayani cewa Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne a matsayin bawa kuma a matsayin annabi kuma sannan ya tsarkake kansa bayani akan tsarkin da Allah madaukakin sarki ya masa na kubutar da shi daga yin abin da yake saba ma wa Allah ne abin da yake duk wata mummunar dabi'a ce da bata dace da koyarwar addini ba abin da yake sunansa abin da Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba annabi Isa duk yayi bayanin yadda Allah madaukakin sarki ya karrama shi da waɗannan abubuwa din sannan sai ya shiga bayani akan yaya za a tsarkake Allah madaukakin sarki din cikin abin da yake waɗannan wanda suka yi sabani a tsakanin su din game da shi sukan jingina masa wani sashi na wannan al'amarin a matsayin suna kallon sa ko Allah ko dan Allah ko ɗayan alloli guda uku sai yace ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana ba zai yiwu ba bai dace ko kadan ba ga Allah madaukakin sarki ya kasance ya riƙi da ko ya kasance yana da da kun ga anan yana ƙara mai fashin bakin kore wancan duhu da suke ambatawa game da sha'anin annabi Isa ma'ana Allah madaukakin sarki ya tsarkaka da ya kasance ya riƙida subhanahu sarki ya tabbata a gare shi da alama ce ta rauni alama ce ta wani tawaya da dan adam ko abin halitta yake da shi duk inda dan adam yake abin halitta yana kwaɗaituwa zuwa ga mu da saboda ne wannan da ya kasance masa sanyin idaniya wannan da ya zamanto masa ya zamanto masa mai ɗebe kewa wannan da ya zamanto lokacin da rauni ya same shi na shekaru wannan da zai yi sai taimake shi duk wanda yake da ƴaƴa suka fara tasawa ji yake wasu nauye-nauye na rayuwa sun fara sauka daga kansa ya fara jin wata nau'i na nutsuwa idan da za su tashi a gida kullum da safe ke ce wanke-wanke ke ce shara ke ce girki ke ce wanki ke ce komai a gida da zarar yaran ku sun fara tasa za su fara jin ne kin fara samun wani nau'i na sauki wance yi kaza wance yi kaza wance yi kaza wannan rauni ne ko ba rauni bane rauni ne na dan adam taka kamar yadda wannan rauni da shi yake gadar da dan adam ne dinga jin yana kwadayi idan babu ci ya bar magaji akan abin da yake kansa sawa'un na dade ne ko ba na dade ba shi dai gargadon riko da yayin da wannan abun idan a san tafarkin Allah da manzansa yake fata yake bayan shi ta ci gaba shi yasa muka ga annabi Zakariya yayi ne wannan addu'a ya risuni wa risuni min ali yaqub yana fatan Allah madaukakin sarki ya bashi da zai ci gaba da hidimar da yake yi wa addini bayan babu shi in ma wanda suke kan mara kyau din ne fatan su shine su dai a imanin su a yadda su wannan abin da suke daidai ne da haka in babu su su samu masu ci gaba shi yasa san da dan adam ya zamanto ƴaƴansa sun fara girma ya fara ganin sun dauki wani hanya da suke kai ta farki da yake kai sai ya fara jin dadi a cikin zuciyar shi cewa ya samu magaji wani ma ki ga har yana binne yuwa gurin karfafan wannan dadin saboda ni rauni na dan adam to Allah madaukakin sarki kuma ya tsarkaka da ya samu wannan din Allah madaukakin sarki ya tsarkaka da ya zamanto duk wani nau'i na rauni ya shafe shi shi yasa Allah manzo annabi Isa alayhi salatu wassalam din anan yace subhanahu sarki ya tabbata a gare shi innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa cewa lallai Allah madaukakin sarki Ubangiji ne she shi kadai tilo bai da na biyu tsarki ya tabbata a gare shi akan ya zamanto ya rikida domin dadin tawaya ne shi kuma babu wata sifa ta tawaya irin wadda dan adam ya siffanta da ita wadda Allah madaukakin sarki ya siffanta da shi shi yasa a can Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alu lillahi shuraka'a subhanallah shuraka aljinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun da suka kaza ma wa Allah madaukakin sarki cewa yana da wasu su ce yaya maza wasu su ce yaya mata cikin mushrikai Allah madaukakin sarki yace sarki ya tabbata a gare shi game da abin da suke wasafta shi da shi wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bi dace ga Allah madaukakin sarki ba ya zamanto ya riƙi da dan haka annabi Isa ya kore wa Allah madaukakin sarki wannan abu da suke tuhuma ko suke kagawa suke liƙawa ga zatin Allah madaukakin sarki idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah madaukakin sarki idan ya kaddari wani al'amari, idan ya hukunta wani al'amari, in ya nufaci wani al'amari, to kawai abin da zai ce wannan al'amari shine kasance, sai wannan al'amarin ya kasance. Ma'ana kamar abin da muke cewa kiftawa da bismillah ko, to hukuncin Allah ya fi ga wannan. Shi yasa wasu zaka ji suna cewa ya man amruhu bainal kafi wan nun, ya wanda al'amarin sa yake tsakanin kafin da nunin ta kun. Domin idan ya ce kuntu, al'amarin ya riga da ma ya auku ya yanzu, saboda ganin damar Allah madaukakin sarki, ba tare da wata wahala ba, ba tare da wani yanayi wanda za a ce an gajiya gurin yin wannan al'amarin ba, a'a ana yin wannan al'amari ne cikin sauki. Shi yasa ya ce innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Da haka tun da haka al'amarin sa yake a game da gamammun al'amura. Shi yasa game da Annabi Isa alaihi salatu wassalam din ma shi ma hakan ta kasance, inna masala Isa inda Allah كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النبي عيسى دم مريم بكسن شيء بهاقن الأمل دبن با إلا كمريم بيسي أكن آدم مي فعلو شيء مسا أكي كسن شيء سيئنا على أمل يكسن شيء ذاك يمد أكا شيء وآدم كسن شيء أمس أيسا نبا بنجيس يم آدم باكي لها. Haka dai aka ce da Isa kasance, shi ma ya kasance cikin sauki ba tare da wahala ko gajiyawa ba, domin da dai waɗannan ba su kasance sifofi na Allah madaukakin sarki ba. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Annabi Isa yana ci gaba dai da gaya musu, ku duba ku ga duk matsala ta me ce ake ta magana har yanzu. Tauhidi, aqida, kadaita Allah madaukakin sarki. Wa inna Allaha lallai, kuma lallai ubangiji na Allah, rabbi wa rabbukum fa'buduhu, shine ubangiji na kuma shine ubangijinku, dan haka me fa'buduhu, ku bauta masa. Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya kara tabbatar musu da cewa shi fa ba dan Allah bane ba, Allah madaukakin sarki ubangiji na ne, kamar yanda yake ubangijin kuma ana da ni da ku ga baki daya halittar Allah ne bayan Allah madaukakin sarki ne. Sai dai ni a matsayina Allah ya fifita ni ko ya bani wani matsayi na musamman wanda yake ku ga magarin mutane ba ku da shi, domin shi menene annabi ne daga cikin annabawan Allah. Fa'buduhu, ku bauta masa. Domin hakikanin yadda da cewa Allah shine mahalicci, shine ar-rabbu, shine wanda ya halitta, shine wanda yake jujjuya al'amura, ita take nazarta cewa a kadaita shi a cikin me ibada. In ka yadda Allah madaukakin sarki shine ya halitta, ka yadda Allah madaukakin sarki shi ya samar, ka yadda shine yake azurtawa, shine yake badawa, shine yake kaza, shine yake kaza cikin ayyukan da shi kadai yake yi, babu wanda ya tarayya da shi a cikin su. Shikar imanin shi ne ya wannan imanin ya nazarta maka kasar ita shi shi kadai a cikin bauta wanda a nan gurin dama dajar take. Ko mushrikan wannan al'umma da Manzon sallallahu alaihi wasallama aka aika shi a cikin su, yaqin ba na ku yadda cewa Allah shi ya halicce ku bane ba, ba na ku yadda shi ne mai azurtawa ba, shi ne mai juya al'amura, shi ne mai saukar da ruwa, shi ne mai fidda tsarrai, shi ne ma ba na wannan bane ba, yaqin nan menene a kadaita sa a bauta. To a nan dagar take shi suke ganin bautar shi shi kadai tiro kamar ta masa yawa gani suke yi, sai sun hada da wasu sannan ba ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, bin yadda Allah za a bauta mishi, amma su waɗannan muna bauta musu ne domin su kusantar da mu zuwa ga Allah. Kun ga yadda shedan ya zamanto ya kawata wannan tunani a gare su, Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Da haka abinda yake tabbatar musu da shi a nan Annabi Isa shi ne cewa ne su bauta wa wannan ubangiji wanda ubangijinsa ne, ubangijinsu ne su ma baki daya, shi kadai ba tare da sun hada shi da wani abin bauta ba. Sai ce hadha siratun mustaqim, wannan shi ne tafarki madaidaici, wannan ita ce hanya madaidaiciya, miƙaƙƙiya wadda babu bata a cikinta, miƙaƙƙiya wadda za ta sadar da mu da rahamar Allah. Ma'ana ku bauta wa Allah madaukakin sarki shi ne tafarki wanda yake ya dace da ku, ku waɗanda kuka yadda cewa ɗinnan ubangiji na ne ubangijinku ne, to ga abin da za mu gaba ɗaya ya fushe mu da ni da ku baki ɗaya. Na'am malama.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana fa talafal ahzabu min bainihim sai kungiyoyi suka samu sabani a tsakanin su ma'ana kawunan su ya rabu game da ra'ayin su game da wannan jawabi da ya musu bayani na kadaita Allah madaukakin sarki ya musu bayani na Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta a bauta masa ya musu bayani na cewa babu wani wanda za a hada shi da Allah madaukakin sarki a cikin wannan bauta din to wannan bayani da ya musu menene ya biyo baya فاختلف اليهود والنصارى في امر عيسى sai zamanto yahudawa da nasara sun yi sabani game da sha'anin annabi isa bambancin ra'ayi bambancin fahimta bambancin aqida da kuduri na zuci kowa sai zabi layin da yake ganin ya masa kamar yadda muka riga da muka ambata a baya to a nan gurin sai zamana cewa abin nan dai da muka yi magana a baya na cewa ga nasara abin da suka rarraba a tsakanin su kashi uku ga yahudawa abin da su ma suke dauka sabanin abin da yake shine magana ta Allah madaukakin sarki kuma shine magana ta annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda yake ya dace da daidai din da hakikanin gaskiyar da Allah madaukakin sarki yasa ya kasance a kanta sai Allah madaukakin sarki ya ce fa wailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim bani da narkon azaba ya tabbata dawa alladina kafaru wadanda suka kasance sun kafirta wadanda suka kasance ba su imani da Allah madaukakin sarki ba wadanda suka kasance abin nan da annabi Isa ya faɗa duk wadannan bayanai ba su yadda da shi ba ballantana su yi aiki da wannan al'amari malam ya ce tahdidun wa wa'idun shadidun liman kazzaba ala Allah man kazzaba ala Allah wannan ana nufin jan hankali ne razanaswa ne ba da labarin mummunan sakamako ne da wanda yake ya ƙaryata Allah madaukakin sarki zai samu domin Allah ya faɗi ga abin da yake na gaskiya shi kuma ya ƙi yadda da wannan abin ko baka fito ka ce ƙaryatawa kake ba ne kake yi ƙaryatawa ce waftara wa za'ama anna lahu walad ya ƙirƙiri magana yayi ƙagenta yayi da'awar cewa ko yayi mana ile na cewa Allah madaukakin sarki yana da ɗa ولكن أنظرهم الله تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم سيما لن يتي سيدي ألا مدعوك تنسركي يا جنكن تردس ألا مدعوك تنسركي يا مس استدراجي يا مس تالالا أنباس داماس أو كلوكتشي يا زمن كوسا كما كن بزاء مس با أنم بني بسا كما كن ينا إنا ينا أرى نرغبك يا ماشي سايتي فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم narkon azaba da tashin hankali ya zamanto ya same su a yaushe min mashhad yawmin azim a wannan rana rana mai girma wannan babban rana da abin da take kunshe da shi a cikinta na tashin hankali na furgici na samun mummunan sakamako ga wanda ya aikata mummuna su waɗannan kafirai din da kuma abin da za su samu na azabar da za su same ta a ranar gobe kiyama Allah ya kiyashe mu alwayin malamai suna fassara ta a fiskoki guda biyu wasu suka ce tana nufin halaka hasara taɗewa narkon azaba wasu kuma suka ce alwayin wai suna ne na wani kwazazzabo a cikin kwazazzaban wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu kamar yadda Allah madaukakin sarki din a nan gurin yana nuna cewa kenan rashin imaninsu da bayanan da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya yi kafirci ne karara domin nan anan gani ya ce fa wailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim bayan ya ce fa ikhtalafa al ahzab min bainihim bayan ya hakaito bayanan annabi Isa kenan saba mawa bayanan da annabi Isa ya yi menene shi kafirci ne kuma kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake fada a cikin suratu Zukhruf ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم سألنا يتشمي فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم أتشم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم لكم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم دكا زمچن قداء ديني تيوا سنية كافرشي سيالا مدعو كتين سنكي يمسو ألقوا من مركم عذابا سبو دا عبن بسوء كسر شيسون أي كتانا ظالمشي لكم ظالمشي باب ونظالمشي دبا وزيم وكن سوان دي كيمون يزمن تيا كافرشي وألا مدعو كتين سنكي شيسا أچن يتيوا الكافرون هم الظالمون ai kafirai ba kowa bane ba tace ne tantagariyar azzalumai wanda ba wanda ya zalunci kansa irin zaluncin da kafiri yi wa kansa domin ya sanya kansa a tafarki a hanya wadda take za ta sadar da shi da azabar Allah madaukakin sarki dan haka anan sai ya zamanto Allah yana ba mu labarin irin yanda ya kasance za su samu wannan sakamako a wannan babbar rana kuma irin haka ne dai kamar yanda hadisi ingantacce yazo a cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana talala yana jinkirtarwa ga azzalimi har sai ya zamanto ya danke shi idan ya tashi dan karshe sai ya danke shi dan karar take mu tsanani sai karanta fadin Allah madaukakin sarki wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid dankar ubangiji Allah madaukakin sarki mai zafi ce mai radadi ce danka ce ba ta wasa ba Allah madaukakin sarki ka tsiratar da mu daga azabarka kamar yanda a ce yake fada wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir a ƙarshe duk abin da zaka ga azzalimi yana yi duk abin da zaka ga kafiri yana yi ba wai Allah madaukakin sarki ya manta da shi bane ba ba Allah madaukakin sarki ya kyale shi bane ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar waccan ranar da ake wa al'amarin nasu tare bi ku duk ne abin da za ku miƙe kafa ku kafirci ku zalunci ku keta dokokin Allah madaukakin sarki a ban ƙasa ku takura waɗanda suka musulunta ku kashe su ku yi kaza duk abin da za ku yi ku yi innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar a wannan rana Allah madaukakin sarki ya tanadar musu abin da zai yi musu na sakamako Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu sai Allah ya ci gaba da cewa absir bihi wa asmi' yaw absir bihim wa asmi' yawma ya'tunana za ka yi mamakin ganin su za ka yi mamakin jin su a ranar da za su zo a gare mu ranar da za su bayyana a gaban Allah madaukakin sarki bayan sun kasance a nan duniya ana gaya musu su yi kamar ba su ji ba ana nuna musu su yi kamar ba su gani ba amma a wannan rana idan su zai bude tar ganin su zai bude tar wai ba abin da zai shiga tsakanin su da ganin hakikanin gaskiya kunnuwansu za su saurara kar ba abin da zai hana su su saurari abin da yake hakikanin gaskiya abin da suka kasance suna musu akan shi a nan a rayuwar duniya sai ya zamanto a can ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya bayyanar musu da wannan gani da suna ganin shi a matsayin gangan suna ganin shi a matsayin abin da ba zai auku ba yanzu kuma gani suke mai ne na ayanan ayanan ga hakika ga gaskiya ta bayyana da suna jin shi a waiwai da suna ji suna ganin labari ne kanzan kurege ne yanzu kuma gashi sun gan shi ne gaskiya kurukuru yana aukuwa walau tara idh zalimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na ya ubangiji mun ji mun gani farji'na na'mal salihan inna muqinun yanzu kan amai da mu baya za mu aikata na ƙwarai yanzu mun samu yaqini mun gaggata amma kuma ne babu wani ceto da za su samu a daidai wannan lokaci domin dukkanin wata dama Allah madaukakin sarki ya riga da ya ba su da haka anan kamar umarni ne kamar fadi ne Allah madaukakin sarki yake absir bihi wa asmi' yi mamakin jinsu yi mamakin ganin su za ka yi mamakin jinsu da ganinsu a wannan rana dan sai zamanto abin kamar as'il bihi ala wazin ana maka umarni da cewa za ka yi mamakin yanda za su ji gaskiya ya kai mamakin yanda za su ga gaskiya a wannan rana ta gobe kiyama kamar yadda yake a cikin suratul kahf ku tuna min wannan aya da Allah madaukakin sarki yake faɗa abusir bihi wa abusir bihi wa asmi aiwa to a can cikin suratul kahf Allah madaukakin sarki yana amfani da irin wannan uslubi ne ma'ana irin wannan sanu domin ya baka sako kai ne karanta alqur'ani na cewa ranar za ta kai matuƙa makurar mamaki yanda za su ji gaskiyar nan su fahimce ta a wannan ranar yanda za su ganta su ganta gani na kiri-kiri kuma gani wanda yake ba za su ba wa kansu wata kofa ta kawo shakka ko ta tunanin cewa wannan abu ba haka yake ba saboda me sun ga gaskiya kiri-kiri sai Allah madaukakin sarki ya ce lakin dhalalul mubin amma fa az-zalimai a wannan rana sun kasance a cikin bata wanda yake mabayyani sai malamai suka ce me ake nufi a wannan rana Allah madaukakin sarki yana nufin wannan rayuwa da ake ciki ta duniya a yanzu azzalimai sun kasance a cikin bata cikin duhu wanda yake mabayyani wanda yake sabanin su yana ganin batan da suke kai yana ganin duhun da suke tafiya akan su amma su idanunsu ba sa musu gani na hakika kunnuwansu ba sa musu ji na gaskiya sai ya zamanto a wannan rayuwa da suke rayuwa ta nan gidan duniya domin al-yawm anan malamai ma suka ce ana nufin rayuwar duniya kamar yadda al-Hafiz Ibn Kathir yace ai fi dunya a cikin rayuwar duniya duk waɗannan abubuwan da aka ambata ba sa ganin su domin suna cikin me bata wanda yake mabayyani sun riga da sun shiga cikin duhu shi yasa ba sa ji ba sa gani ba sa fahimta malam yace la yasma'una wa la yubsiruna wa la ya'qilun fa haythu yutlabu minhum al-huda la yahtadun ba sa ji ba sa gani ba sa hankalta shi yasa duk lokacin da aka zo ake kiran su zuwa ga shari'a sai su gagara shiryuwa sai su gagara daukan wannan wa'azi sai su gagara wannan daukan wannan jan hankali wa yakununa muti'ina haythu la yanfa'uhum zalik yaushe za su zama masu da'a sai a can ranar gobe kiyama alhalin kuma a can ba za ta amfana musu komai ba domin can sakamako ake karɓa ba aiki ake ba ina ake yin aiki a nan gidan duniya sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun ka gargade su game da ranar hasara ka gargade su da game da ranar da nadama da gana sani cewa wannan rana fa tana tafi don haka ya kai annabi Muhammad wa anzirhum yawmal hasrati ka ja hankalinsu kai musu gargadi akan wannan rana da za ta zo ranar da azzalimai za su yi nadama za su yi hasara za su ciji dan yatsa za su ji ina ma dai za a koma amma ba za a koma ba ka gaya musu ka gaya wa al'ummarka cewa wannan rana tana nan a tafi ranar da istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab duk wani hanya da ake ganin za a ba a samu mafita a ranar za ta ƙare babu wani connection a ranar gobe kiyama wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa hum bi kharijin minan nar in sun shiga ba fituwa Allah madaukakin sarki zai nuna musu ayyukansu a matsayin hasara domin ba su amfana musu komai ba ba aikin lada suka yi ba shirka suka yi sabo suka yi ga Allah madaukakin sarki ba su imani da shi ba ballantana su nemi yafiyarsa da gafararsa da haka sai aikin ya zamanto musu hasara wala in massakum nafhatun min azabi rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin wa asarrun nadamata lamma ra'aw al'azaba وجعلنا الأضلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله wa in kuntu la min as-sakhirin irin wannan kalmomi sune kadan za su dinga fitowa a bakin su na nuna hasara na nuna nadama na nuna kai cinmu ina ma mun kasance ba mu aikata kaza ba ina ma san da aka ce mana mujimin ji ina ma san da aka ce mana mu gani mun gani cikin abin da yake sakon Allah madaukakin sarki ne ya zamanto mun shiryu ga wannan abu yaushe ne za su furta haka yaushe ne za su tabbatar da yakinin hasara shine Allah madaukakin sarki yace iz ubiyal amru yayin da Allah madaukakin sarki ya zartar da al'amari yayin da Allah madaukakin sarki ya zartar da wani abu to wanne ne wannan abu hisabi ne sirabi ne sakamako ne ko menene shi menene abin da za su ji wannan cewa hasarar ta gama tabbata a kansu manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa cikin hadisin da abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi cewa yu'ta bil maut ka hay'ati kabshin amlah za a zo da mutuwa a yanayi kwatankwacin kai ka ce kamar wani menene osasshen rago amlah wanda yake fari ya rinjaya a jikinsa sama da baki ma'ana da fari da baki ne gashi ko fatar wannan ragon amma kuma farin ya fi rinjaya shi ne ake ce mishi kafshin amlah fa yunadi munadin ya ahlal jannati sai mai kira yayi kira me ye kuwa zai ye kuwa sai ce ya ku yan aljanna fa yashra'ibuna wa yanzuruna sai su daga kawunansu zuwa gani inda ka ji sai suka ji sautin wannan kira wa yanzuruna su dinga kallo fa yaqulu hal ta'rifuna hadha sai a ce da su shin kun san wannan fa yaquluna na'am eh mun sani wane ne hadhal mautu wannan ba komai bane ba face mutuwa wa kulluhum ra'ahu dukkanin su kuma sun ganta kiri-kiri wani bai kare wani ba wani bai ce labari wani ya bada ba kowa ya ganta da ni da idanunsa thumma yunadi ya ahlan nari sai ai kira a ce ya ku ma'abuta wuta fa yashra'ibuna wa yanzurun suma sai su daga kawunansu suna kallo zuwa ga inda wannan sauti yake fitowa fa yaqulu sai a ce da su wa hal ta'rifuna hadha shin kun san wannan fa yaquluna na'am hadha al-maut eh mun san wani ne wannan ba komai bane ba face ne mutuwa wa kulluhum qad ra'ahu manzo Allah yace kuma dukkanin su sun gan shi fa yudbahu sai a yanka shi thumma yaqulu ya ahlal jannati idan aka yanka shi sai a ce ya ku dan aljanna khuludun fala maut tabbata a cikin wannan gida tabbata a wannan yanayi da kuke ciki babu mutuwa wa ya ahlan nari ya ku dan wuta khuludun fala maut tabbata babu mutuwa thumma qara'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amr wa hum fi ghaflah sai manzo Allah ya karanta wannan aya da muke kanta sai yace wa ha'ula'i fi ghaflati ahli ad-dunya wa hum la yu'minun wadannan su ne suke cikin dafala a rayuwar sa duniya alhalin ba su imani ba da ka idh qudiya al-amr manzo Allah ya fassara ta da kansa da cewa ne lokacin da za a yanka mutuwa babu wani nadama da dan adam zai yi wa kansa idan ya kasance da imani da Allah ba irin wannan nadama ta wannan lokaci ko yaushe zai dinga tunanin dayan biyu amma san da ya ga azaba kiri-kiri kuma gashi an tsumbula shi a cikin ta to azaba ta azaba a gidan mutuwa me ake tunani zai biyo baya mutuwa ba ku gani majinyacin idan jinya ta jinya har sai ya dinga fatan ya ubangiji idan wannan jinya karshen Allah ka sauƙaƙa min ka bani sa'a tafiya ba ku gani haka saboda tsananin ciwo duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halimu da cewa kada mu yi fatan mutuwa wanda yanayi ya mai kunci to ya ce ya kai makulashi ne ya Allah ka rayar da ni idan rayuwata alkhairi ne ya Allah ka karbi rayuwata idan rayuwata babu alkhairi shine karshen mataki sai kuma lokacin da ya zamanto akwai fitina fitina ta abin da ya shafi addini mutum yana ga an shiga rintsin da tsira da addininsa ya fara bashi tsoro to a irin wannan yanayi malamai suka ce mutum zai iya roƙan mutuwa amma bayan nan babu amma majinyaci da azaba ta mai azaba me yake tunani ƙarshen magana ta zo ƙarshen azaba shine mutuwa to su an sa su a wuta ta iya yiwuwa ya barci musu za su mutu saboda tsananin azaba, to sai aka kawo mutuwar zahiri kiri-kiri aka yanka ta, an ce maka kuma rayuwa babu mutuwa, ma'ana za ka yi khalidina fiha abada, za ka dawwama a cikin wannan azaba babu ranar yankewa. Dan aljanna za ka dawwama a cikin wannan ni'ima babu yankewa. Sai ya zamanto cewa haƙiƙanin nadama da za su yi tana fitowa ne a wannan yanayin sama da kowane yanayi wanda ya gabaci wannan. Sai yi nadama san da suka zo mutuwa suka ga mala'iku na azaba sun karɓi ransu, an fizgi ransu kamar yadda Manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisai ingantacce da za a fizgi rayukan waɗanda ba su yi imani ba. Sai na dama san da aka sa su a kabari, Allah ya dawo da rayukansu domin tambayar kabari da azabar da za su tarar a cikin kabarin. Sai na dama lokacin da yake an bijirar da rayukan bayi an tafi ka hisabi da karɓar sakamako. Sai na dama san da aka ba su sakamakon suka ga mummunan abun, ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya, duk za su yi nadama. Amma ta kai irin wannan nadamar bata kai ba. Kisa in kudiya al'amuru, lokacin da al'amari ya ƙare, lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake komai, to wannan nadama ta fi kowace muni da zafi a gurinsu, domin sun san zance ya riga da ya ƙare. Kamar yadda Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu shi ma ya kawo riwaya saboda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da ita, inda yake cewa isara ahlul jannati ila al-janna, idan ƴan aljanna suka tafi aljanna, wa sara ahlun nari ila an-nar, sannan ma'abuta wuta ko ƴan wuta su ma suka tafi zuwa gare ta. Utiya bil maut hatta yaj'ala bayna al-jannati wan-nar, za a zo da mutuwa sai a sanya ta a tsakanin wuta da aljanna. Thumma yuzbahu, sai a yanka ta. Thumma yunadi munadin, sai mai kira ya kira, ya ahlul jannati la maut, ya ku ƴan aljanna babu mutuwa, wa ya ahlan nari la maut, ya ku ƴan wuta babu mutuwa. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, sai ƴan aljanna su ƙara farin ciki akan farin cikinsu, domin sun samu ne tabbaci, sun ƙara samun nutsuwa na cewa za su dawwama cikin wannan farin ciki da suke ciki. Wayazdadu ahlul nari huznan ila huznihim, ƴan wuta kuma sai su ƙara ƙunci, su ƙara zannuwa, sun samu damuwa akan damuwar da suke ciki. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu. Don haka wa anzirhum yawmal hasrati, ta gargaɗe su game da wannan rana ta hasara, rana ta nadama, rana ta cizon yatsa, rana ta da na sani. In qudiya al-amru, lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai yanke wannan al'amarin, zai tabbatar da shi, zai zartar da shi. Wa hum fi ghaflatin alhalin, fasu sun kasance suna cikin gafala. A yaushe suke cikin gafala? A rayuwar duniya sun miƙe ƙafa, suna tsammanin kamar abinda ake faɗa musu duk ba haka bane ba. Wani ma ana ce mishi yana ganin bari nan da ɗan lokaci zan shiryu, bari nan da ɗan lokaci zan gane, zan fahimta. Duka yana gano wa kansa wani al'amura wanda suke na gafala, wanda ba su da haƙiƙa, ba su da waƙiya, domin koyaushe mutuwa za ta iya zuwa, koyaushe tashin alƙiyama zai iya riska. Ya qtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ni Allah yace lahiyatan qulubuhum, zukatansu sun tafi wani guri can wanda ba can ya kamata su kasance ba, ba sa da yake gaban su. Wa qtaraba al-wa'dul haqq fa idha hiya shakhisatul absaru alladhina kafaru ya waylana قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ganin ka yanzu yau na gaskiya ne kun ga, shi sa manzo Allah maɗaukakin sarki yace absir bihim wa asmi', za ka yi mamakin ganin su da jin su. Naka sun kasance suna cikin gafala a rayuwar duniya. Wa hum la yu'minun alhalin, kuma ba su kasance sun yi imani da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni da shi ba, ko kuma wani sashi na abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko waɗannan manzanni da shi ba, ba su yi imani da shi ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am.
Wa anzirhum yawmal hasarati id qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
Kuma ni ga malam masallaci mun fassara ayar kafin malama ta ji Allah ya saka da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Lalle mu ne muke gadan ƙasa da wanda yake kanta. Da abinda kake gani a ban ƙasa ba na kowa bane ba sai nawa. Allah madaukakin sarki dan Adam zai iya barin abin da magadansa za su gada. Wasu su za su gada amma a ƙarshe akwai ne. Akwai wanda a wannan sulala zai yi mutuwa ta ƙarshe ba zai bar wanda yake zai gaje shi ba. Wannan abin da ya bari na wane ne? Na Allah madaukakin sarki ne, domin dama na sani tun farko ya ba ma wa ɗan Adam damar mallakar wannan abin ne. Da haka duk ƙarshe dai yanda ka zo babu komai, haka za ka tafi babu komai. Yanda Allah madaukakin sarki ya samar da mu a ban ƙasa, ya azurta mu da abubuwan da za mu mallaka, mu more rayuwa, mu ji daɗi, mu riƙa a matsayin dukiyoyi, mu riƙa a matsayin kadarori, a ƙarshe wannan abubuwa haka za mu bar su mu tafi zuwa gare shi ba tare da mun riƙi komai a hannunmu ba. Shi sa a ƙarshe haƙiƙanin gado, haƙiƙanin mallaka tana tabbata ga waye? Ga Allah madaukakin sarki. Shi yasa lallai ya ce mu ne za mu gaji ƙasa. Inna nahnu narisul arda, duk wasu filayenki da wasu gidajenki da wasu shagunanki da wasu rumfunanki na kasuwa duk kiki gama a ƙarshe na wane ne? Na Allah madaukakin sarki. Inna nahnu narisul arda wa man 'alayha. Malamai wasu suka ce wa ma 'alayha, da abin da yake kan ƙasa. To in mun ɗauke ta wa man, tana nufin wa ma abin da duk yake kan ƙasa. Don haka da mutum da abin da ya mallaka akan wannan ƙasar da baki ɗaya na wane ne? Na Allah madaukakin sarki ne. Don haka wa ilaina yurja'un, kuma gare mu ne za su dawo. A yaushe? A ranar gobe kiyama, sai mu sakanta musu da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Da haka a ƙarshe duk wannan abin da kuka mallaka da duk wannan kayan more rayuwar ba za su amfana muku komai ba. Haƙiƙa ne sakamakon da za ku ci gaba da rayuwa da shi, rayuwa matabbaciya, shi ne abin da Allah madaukakin sarki zai azurta ku da shi a ranar gobe kiyama, sakamakon abin da yake kun aikata. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Duk wanda yake ban ƙasa to rayuwarsa za ta ƙare, zai gushe kamar ba a yi shi ba. Amma Allah madaukakin sarki shi ne tabbatacce, shi ne wanda yake komai nasa ne, shi ne wanda mulki nasa ne, zartarwa tasa ce, hukunci nasa ne, sakamako nasa ne. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Wane ne wanda yake da mulki? Wane ne wanda yake da cikakkiyar mallaka? Allah madaukakin sarki shi kadai tilo wanda yake yabu waya, shi ne yake da wannan cikakken mulki da wannan cikakken sakamakon da zai ba ma'abotansa. Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun. Mu dai haƙiƙa mu ne masu rayarwa, mu ne masu kashewa, ko mu ne haƙiƙanin magada na gaskiya. Da haka Allah madaukakin sarki yana gaya musu ne, in wani abin da kuka mallaka ne a gidan duniya kuke ganin cewa saboda shi za ku kafirce wa Allah, saboda wata dama, saboda wani mulki, saboda wani kaza, to ku sani fa a ƙarshe wannan duk ba komai ba ne, bana Allah madaukakin sarki ne. Don haka ku yi riƙo da hanya da tafarkin da Allah madaukakin sarki zai ba ku kyakkyawan sakamako wanda yake za ku same shi a gurinsa a ranar gobe kiyama. ‘Yan uwa masu albarka, wannan ita ce ƙarshen ƙissa annabi Musa, annabi Isa alaihi salatu wassalam, ta fuskar haihuwarsa, ta fuskar bayanan da ya yi lokacin da yake cikin shimfiɗa ta goro ga al'ummarsa. Bayanai ne wanda suke cike da tauhidi, bayanai ne wanda suke cike da karaita Allah madaukakin sarki, bayanai ne wanda suke cike da dawo da ɗan Adam ya shiga taitayinsa, ya shiga hankalinsa cikin abin da yake zai ƙuduri a zuciyarsa na kadaita Allah madaukakin sarki, da kuma ɗaukan kacokan ɗin ibadarsa da bautarsa ya jingina ta zuwa gaba. Allah madaukakin sarki, domin da wannan ne ɗan Adam zai samu kyakkyawan sakamako da kyakkyawar makoma a ranar gobe kiyama, ya kuma kauce mu wa hasara da nadama da taɓewa. Dole a daidai wannan gaɗa za mu tsaya, domin abin da ya rage mana gabaki ɗaya bai wuce minti ɗaya zuwa biyu ba. In na ce malama ta ja, za ta ja, ban fassara ba. dan haka idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi a kan kissar sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana mu tarayya baki biyu a cikin lada wanda kuma nan kuskure ko tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa tawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah.